Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya Race tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 23 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Ibrahim fa mu kanin labarai.
To binta, Amurka ta yi gargadi cewa Rasha na ƙara himma a wani shirinta na kaddamar da har-haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullun na Ukraine da kuma gine-ginen gwamnati. Kotun kolin kasar Malaysia ta tabbatar da laifin almundahana da aka samu tsohon Prime Minister Najib Razak da shi da kuma hukuncin daurin shekaru 12 da aka yanke masa. Sannan a kasar Argentina, masu gabatar da kara sun buƙaci azartar da hukuncin daurin shekaru 12 ga mataimakiyar shugaban kasar Cristina Fernandez, tare kuma da haramta mata rike duk wani mukamin gwamnati muddin ranta saboda wata babbar almundahana da ake zargin ta da aikatawa.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duk da irin matakan da gwamnatin Niger take dauka na hana bauta, a yanzu haka mutane fiye da 200,000 ne ake bautar da su a wasu yankuna na kasar.
Akwai ta bauta kama wajen su England da wajen su Mazdaba da Adarbisan da akwai ta kungiyar masu sassan tumbuti ta cili da mutum 2,200 da mutum kudu wanda har yanzu suna cikin bauta, ko maza da mata duka.
Za kuma ku ji bayanai na cewa a Najeriya har yanzu ba a gano mata malaman coci ɗarikar Katolika guda 4 da aka sace a jihar Imo ba, bayan kimanin wuni 2 da lamarin ya auku. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Saballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wuni lafiya ga labaran. Amurka ta yi gargadi yau Talata cewa Rasha na a tabakinta ƙara himma a wani shiri da take yi na kaddamar da har-haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullun na Ukraine da kuma gine-ginen gwamnati cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Gargadin, wanda ofishin jakarancin Amurka da ke birnin Kyiv ya yi, ya biyo bayan wani makamancin gargadi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ne kan yiwuwar Rasha ta wasu matakai kan Ukraine a daidai lokacin bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kanta. Har-haren jiragen sama da Rasha ke kaiwa a Ukraine na ci gaba da zama barazana ga farar hula da kuma madafun harkokin rayuwar farar hula, a cewar ofishin jakarancin Amurka. Ya ƙara da cewa ya kamata Amurkawa su fice daga Ukraine idan suna iyawa. Gobe Laraba, Ukraine ke cika shekaru 31 da samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet, sannan kuma take cika watanni 6 da Rasha ta kaddamar da yaƙi kanta. Yayin da ake wannan gargadin, an soke duk wasu shagulgula na bayyanar jama'a a birnin Kyiv. Kotun kolin kasar Malaysia ta tabbatar da laifin almundahana da aka samu tsohon Prime Minister Najib Razak da shi da kuma hukuncin daurin shekaru 12 da aka yanke masa. Yau Talata, kotun ta ce babu wata hujjar ɗaukaka ƙara da Najib ya yi. A watan Yulin shekara ta 2020 aka samu Najib da laifin karɓar na goro wajen dala miliyan 10 daga SRC International, wani ɓangare na gidauniyar IMDB wadda ya kafa jim kaɗan da hawarsa karagar mulki a shekara ta 2009. Najib, mai shekaru 69, ya ce shi bai aikata wani laifi ba. Masu gabatar da ƙara jiya Litini sun buƙaci wani alƙali ya zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 12 ga mataimakiyar shugaban ƙasar Argentina Cristina Fernandez, tare kuma da haramta mata rike duk wani mukamin gwamnati muddin ranta saboda zargin cewa ta jagoranci wata harkar munamuna ta bayar da kwangiloli na ayyukan gwamnati ga abokai da na kusa.
Nan ba da jimawa ba, Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To duk da irin matakan da gwamnatin jamhuriyar Niger ke ɗauka na hana bauta a ƙasar, ana fuskantar ƙaruwar masu bautar da jama'a, inda a halin yanzu mutane fiye da 200,000 ake bautar da su a wasu yankuna na ƙasar. Gwamnatin Niger dai ta kafa dokar haramta bauta tun a shekarar 2003, amma matsalar har yanzu ba ta ƙare ba, dalilin da ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka shawarci gwamnati da ta sauya salo. wakilin murya Amurka da ke birnin Agadez Hamid Mahmud na dauke da karin bayani.
Duk da haramta bauta da aka yi a Nijar amma kuma a wasu yankunan kasar akwai tsarin bauta da yanzu haka ke faruwa hukumomi sun kasa magance matsalar a yanzu haka akwai barazanar cewa matalauta za su ƙara fuskantar matsalolin da a dole sai sun dogara da wasu wajen tafiyar da rayuwarsu Nijar na daga cikin kasashen da masana suka bayyana a matsayin kasar da ke fama da wannan matsalar assalamu alaika kakakin kungiyar tumuduriya da ke yaki da bauta a Nijar
akwai ta bauta kamar wajen su ingal da wajen su mazzababu da adarbi sanat da akwai ta kungiyar mu a sassan tumuduriya ta cilla mutum 2200 da mutum 4 wanda har yanzu suna cikin bauta ko maza da mata duka akwai wanda suka ce in an hiddasa cikin wannan kangin bauta ina ne za su babu wanda zai ci da su mun ga mata masu bauta da dama mun ce musu mun hiddasa kalkshin ga bauta sai su ce mana ni za su ba zai taimaka musu su ne masal da ake ciki dan mun gani da idanunmu
Suleiman amma ya bayyana yadda aka bautar da shi ta fannin saka shi ayyuka ba kakkautawa tare da cin zarafin sa iri daban-daban
ni gaskiya matakar azaba na sha wahala da dama sai kaji kaman ma ka mutu gyar ma mutu amma da wahala zaka ga wani abu gashi nan na wulakanci daban-daban ga aiki tunda sai kana ganin abinci ba za iya baka ma sai dai a ci zo ka doka sai an maka wani sawa ma a ce dan yunwa gaskiya wannan an bautar da ni na to zarci da wulakanci babu abin da ba yi yadda kai na kubutar dan sarari ne na samu kadan kawai na gudu
talauci da jahilci da ake fama da shi a galibi yankunan kasar Nijar na daga cikin dalilan da ke mafarin bunka asar bautar da jama'a da haka kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka shawarci gwamnatin na ta sauya salo Bilal Afunnu shugaban wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama
wanda yake kalkashin wani yau babu muwayen wanda zan kafir da shi kasan aikin da saka sashi abinda muke so a samu muwayen dan a hana bauta ma ba wanda kuma zai shiga da hannun shiga sai gwamnati an ce ba ga wurin bugu ba abi gun kai gwamnati ta sake salo ta sai ma bauta wani abu a ce ta kare amma gabaki haka wanga mai ba ta kare bauta sai ta sake tahiya
gwamnatin Nijar ta kafa doka haramta bauta tun shekara ta 2003 amma kuma matsalar ta zamto tamkar ana magani kai na kaba Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar
to madalla an gaishe ka Hamid Mahmud har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya
Tobinta lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun buƙaci wata kotun tarayya da ta dan dakatar da jami'an hukumar bincike ta FBI daga duban takardun da aka kwaso daga gidansa da ke Florida har sai an nada wani mai bincike na musamman wanda zai bambance takardun da yake da ikon ajiye su a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa. Masu bincike na gwamnatin tarayya na duba shin ko Trump ya ajiye wasu bayanai ba bisa ka'ida ba bayan ya kammala wa'adinsa. Hukumar ta FBI ta kwato wasu rukunonin takardun da aka ayyana a matsayin na sirri daga gidan Trump din a farkon wannan watan, ciki har da wasu da aka kasafta su cikin fiyayyen mataki na sirri na ƙasa, waɗanda sai ma a gine-ginen gwamnati na musamman ake iya buɗe su a gani. Hukumar adana kayan tarihi ta ƙasa ma ta kwaso wasu akwatunan takardu daga gidan shi a farkon wannan shekarar waɗanda ya kamata a ce an miƙa su mata bayan da wa'adin Trump ya ƙare.
Magana da Ibrahim Kalmasi Garba da ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har yanzu ba a gano mata malaman cocin ɗarikar Katolika guda hudu da aka sace a jihar Imo ba bayan kimanin wuni biyu da lamarin ya auku. A yanzu dai gwamnatin jihar Imo ta bakin kwamishinan yada labarai Declan Emelumba ta ce hukumomi na ci gaba da matsakaimi don ganin an kubatar da matan. Daga Enugu ga rahoton da wakilin muryar Amurka Alphonse Okorogwe ya hada mana.
Kimanin wuni biyu kenan tunda aka sace wasu mata malaman coci hudu na ɗarikar Katolika a yankin Okigwe na jihar Imo, kuma wasu bayanai na cewa har yanzu ba ji ɗuriyarsu ba. A safiyar Lahadin da ta gabata ne wasu maharan da ba san ko su waye ne ba suka dirawa matan yayin da suke hanyar su ta zuwa ibada. Kuma wata sanarwar da kungiyar su ta Sisters of Jesus the Savior ta fitar ta bayyana cewa maharan sun yi garkuwa ne da Johannes Nwodo, Christabel Echemazu, Libretta Mbamalu da kuma Benita Ago. Yanzu gwamnatin jihar Imo ta bakin kwamishinan yada labarai Declan Emelumba ta ce hukumomi na ci gaba da matsakaimi don ganin an kukutar da mata malaman coci hudun nan lami lafiya.
It's a very unfortunate thing that happened. Very unfortunate and very sad. The government has asked the security agencies.
Yace abin takaici ne sosai ya faru kuma abin bakin ciki ne sosai. Gwamnati dai ta riga ta buƙaci ma'aikatan tsaro su yi kome da ƙarfin ikonsu don tabbatar da cewa an sako su lami lafiya. A hirarsa da sashen Hausa na muryar Amurka, daraktan yada labarai na ɗarikar Katolika a gundumar Okigwe Reverend Father Peter Anyanwu ya ce ko da yake har yanzu kungiyar waɗannan matan ta Sisters of Jesus the Savior ba ta tuntuɓe gundumar ba, kowa ya damu da al'amarin.
Every person is worried. The diocese says, please be very, very careful with your movements. Security conscious.
Kowa ya damu kuma gundumar tana cewa don Allah kowa ya kiyaye sosai da yadda yake walwala ya kuma kasance a farke. Kada fita sai idan har ya zama dole, kuma duk inda aka je a dawo da wuri, in ji Reverend Father Peter Anyanwu. Garkuwa da mutane dai ya zama ruwan dare a yankin Okigwe, musamman akan hanyar Enugu zuwa Okigwe da kuma hanyar Umulolo zuwa Okigwe, kuma duk da cewa hukumomi sun ce suna inganta tsaro akan waɗannan hanyoyin. An sace mutane da dama akan su a kwana-kwanan nan, ciki har da shugaban cocin Methodist Samuel Uche da kuma wasu limaman Katolika. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka. Daga Enugu, Nigeria.
To madalla a gaida Alfonso Sokorige da ya aika mana da wannan rahoton. To kwararre kan ayyukan ganowa da hakoman fetur Dr. Mubarak Ibrahim Mahmud ya ce idan Nigeria za ta iya tace man da take bukata a cikin gida da arziki ya wadace kasar. A wata hira da muryar Amurka, Dr. Ibrahim ya ce Nigeria na shan faman rasa arzikinta da yawa don sayar da danyen mai da shigo da tatacce. Daga Abuja ga rahoton wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya.
Masanin wanda ya aiki a tekun Gulf of Guinea inda Najeriya ke tono mai a teku ya lissafa arziki da yawa da ake fitarwa daga jikin man fetur, tamkar saniya da aka amfana da namanta, fatarta, nononta, ƙahonta da sauransu. Dr. Ibrahim ya alakanta matsalolin rashin aikin matatun fetur ɗin da asalin tarihin yadda kasashe masu ci gaban masana'antu suka zuba jari a harkar fetur ta hanyar manyan kamfanonin ƴan jari hujja da ba sa barin wani abu ya dakatar da ribarsu.
Kuma kan mu manta sukan zo su sai muna mu danyar man ne wanda wannan danyar man yana fitar da abubuwa na amfani za su iya fan 20. Akwai launukan robobin da duk daga jikin petrochemical ake fitar da su, fertilizer da ake amfani da shi, gas din da jirgin sama ke amfani da shi, kalanzir da muke abinci da shi, gas din da muke girki da shi, gas din da manyan kamfanoni da injina suke amfani da shi, diesel wanda manyan kamfanoni ke amfani da shi, LPFO, HPFO, gasunan idan aka su nafta, gasunan suna da yawa wanda idan aka tace man nan har wani abu ake cewa kashin danyar mai abu ne wanda ke da matukar amfani wajen masana'antu da kuma wasu abubuwan da kamfanoni ke amfani da su.
A nan masanin ya ba da shawarar Najeriya ta yi kokarin kafa kananan matatun fetur a yankuna daban-daban da ba su da tsadar gudanarwa, inda hakan zai sa dukkan arzikin har da dusar man ya zama yana amfanar 'yan ƙasa.
Wannan tsari da gwamnati ta ɗauko na mai da NNPC kamfani mai cin gashin kanta tsari ne da ya dace. A takaice dai Najeriya dole ta kasance 'yan ƙasanta ne za ta rika bayo wa daman sai da danyar manta idan har ana son a samu ci gaba. Najeriya dole sai ta koma ta zauna ta dubi yadda za a yi a samar da waɗannan ƙananan refineries da ake cewa modular refinery.
Masanin tattalin arziki Abuja Yusuf Aliyu ya ce koda dai ba za a iya tabbatar da matatun mai na ƙasa ba, gwamnati za ta iya jawo kamfanonin ƙetaren su kafa matatun a Najeriya. Aliyu ya kara da cewa Arewa ta fi samun cikas dan ba gama batun tono mai a yankin ba balle a yi maganan cin gajiyar matatun ma.
Aiki ne da ya samu gwamnoni, a ce gwamnonin Arewa maso gabas da na tsakiya su kira masu zuba jari da kudaden da suke samu a fitar da refinery a Katsina, a siyo ganyen man nan daga Niger tunda tana da shi a kusa, a fara saida shi a farashi kasa da yanda ake kawo shi, saboda duk abin da ya shafi farashin man fetur shine dama kudin transport ne shi ya daga farashin nan yake ta hawa sama. To a yanke transport din Allah ya fitar da mai a Niger, a yi refinery, a siya a gyara, wannan zai taimaka mu tattalin arziki ya zabura.
Gwamnatin Najeriya ta sha bayyana muradin fada da hanyoyin tattalin arziki waje da man fetur, inda ya zama ta man fetur din ba ta cin gajiyar kammalalliyar riba. Nasiru Adumaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ka Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 15, karfe 4 kenan na yamma da minti 15 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 15 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumin su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ja makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai a Najeriya, Farfesa Abdullahi Mustafa, akan sabuwar dokar da ta basu dama na yin bincike akan inganta tsirrai da ma dabbobi. A wannan shirin na ƙarshe, Farfesa Abdullahi zai ci gaba da bayanin yawan amfanin da ake samu a ingantattun wake, musamman waken soya da auduga da dabbobi irin su awakai, dama inda manoma za su je domin samun ingantattun iraruwa a ƙasar.
Kamar yadda zan ba da misali, kamar wake ana samun shi amma ba kamar yadda ya kamata ba. Wake ana samun kamar kilogram 350 a cikin hekta guda, to amma yanzu zaka ga muna samun wajen tan 3-4 a cikin hekta guda na wannan wake. To har yanzu saboda yanayin ƙasa ba mu kawo kididdiga ta ƙarshe da zamu tabbatar da cewa ga iya inda ka shuka ga abin da zaka bayyana. Yanzu aka fara, yanzu manoman suka fara karba kuma su za su tabbatar da wannan. Misali in ka tafi kuma kamar auduga, shi ma audugan zaka samu kusan wannan yanayin ne. Mutane sun ga cewa yanzu suna samun auduga fiye da yadda suke samuwa, da kilogram 350 a hekta guda, amma yanzu kana samun tan 3-3.5 a cikin hekta guda. Kaga kuɗi sun karu kuma mutane da yawa sun koma harkar yin wannan noma din da ake yi. Harkar waken soya, yanzu ake inganta waken soya din. Mun yi wancan shekara kamar 2 da suka wuce muna ta yi, yanzu kuma insha Allah nan da shekara 2-3 shi ma insha Allah za mu zo mu ce ga iya inda muka kai. In Allah ya sa mun tabbatar da ƙarshen abin, za mu iya gaya muku cewar mun kawo ƙarshen. In kuma mun yi nisa ne, za mu gaya muku cewar ga yi nisan da muka yi. Ita wannan harka ta bincike, akwai ƙa'idoji da muke bi domin mu tabbatar da ingancin lafiyar bil'adama, mu tabbatar da ingancin yaduwar wannan abin, da kuma ingancin ƙaruwar shi a cikin gona idan manomi ya saka saboda haka muke ta kokari ne abin da su manoma idan sun fara amfani da shi za su ji gobe kawai ba abin da suke so su yi amfani da shi sai wannan zaka ga mu ma mun zama kamar wa'ancan kasashen waje da da ake amfani da dama su suke inganta wannan abin sai su yi noma manomin mu yayi noma anan hekta guda ya samu buhu daya na shinkafa can kuma sun yi misali kenan can sun yi hekta guda sun samu buhu 10 na shinkafa ko nawa manomin mu zai siyar in suka dauko da kudin dako da kudin komai da komai in suka kawo sai na siya zama a cikin arha ba yadda za a yi manomin mu ya samu arha kamar wancan to duk wayannan hanyoyi na fasaha suke bi domin su samar da wancan so insha Allah mu yanzu mun da kufa za mu ci gaba da wannan
akwai cikin jawabin da kai mana akwai batun hadin gwiwa da wasu kasashe na waje ciki har na ji ka ambaci kasar Cuba to wani irin hadin gwiwa za ku yi da wayannan kasashen na kasashen waje shin hanyar samun tallafi ne ko dai akwai wani abu daban
to shi harkan bincike ba ka yin shi kai kai kadai akwai wanda suka sani sun yi bincike sun yi nisa sun dade sun yi shekara 30 20 50 suna yin binciken nan aka ga sun yi nisa sosai to mu yanzu da muka shigo cikin wannan abun muna kokari mu yi amfani da irin tasu fasahar da kuma tamu da muka je da ma'aikatan mu da suka je suka yi kwarewa a wasu kasashe mu hada sai mu tamar da tamu saboda tamun zamu yi amfani da ita ne yanayin kasar mu su suna yi yanayin kasar su mun kuma sai mu zo mu inganta yanayin kasar mu muna da kamanciceniya da Cuba ta fannoni da dama shi yasa muka ga cewa rubarin ya haɗin gwiwa da su sun zo sun kawo mana ziyara mun je mun kai musu ziyara kuma har mun yi shiga yarjejeniya da su to insha Allahu wannan abin da muke yi mu zai taimakawa a cikin harkokin bincike yadda zamu fitowa da mutanen Najeriya abubuwa da dama musamman na ga muku a wancan lokaci akwai harkar inganta tsirrai harkar noma kenan da kuma harkar lafiya ta yadda su har sun sani cewa sun ta yadawa sun samar da allurai na rigakafi a kasashen su kuma kowa ya sani sun yi fice a kan harkar lafiya to wannan abin muke so mu yi amfani tattare da ilimin da suke da shi da kuma kwarewar da suka samu mu kuma mu ga yadda zamu inganta namu daidai bangaren kiwon lafiya da kiwon noma
baya ga nazari da kuke yi na inganta tsirran wani yunkuri kuke yi na inganta kananan dabbobi irin su tumaki da awaki domin a samu iri mai kyau
to wannan ma muna yi gaskiya yanzu kamar muna da bangaren da muke yi a nan cikin Abuja da kuma a santan mu ta Kano muna inganta wayannan kananan dabbobi kamar a Kano akwai wasu zaka ga balami da ka sani a da yanzu babu shi yana neman bacewa to mun dawo da wannan balamin muna samun balami ba in gausa a cikin shi sannan akwai azuwak suma dabbobi ne suma ba in gausa a cikin su so muna samu muna fayyacewa wayannan wanda aka sani na dadin su kuma sai mu inganta su zaka gan su dabbobi ne irin na da amma zaka gan su dirka dirka masu kuma wasu abubuwa tattare da su wayanda suke su kadai suke da su ba wata dabba da take da su to wayannan mu ma muna yin amfani da su a wannan insha Allah zaka iya zuwa Kano santa mu ta Kano ka gani anan kuma muna yi akwai ocean suma muna da santa a muna ingantawa hatta kanana irin su awaki yanzu mun bullo da yadda zamu yi musamar har ma su nonan awaki
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin da zuwa madadin bakon namu Professor Abdullahi Mustafa da kuma wakilin mu a Abuja Madina Dauda sai kuma June Leather Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
a gare da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email Thank you.
sakonmu na farko ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura yace ina kira ga gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ku soke duk wani haraji da bangarorin kasuwancin Najeriya ke biya sakamakon hauhawar farashin kayayyaki da ake samu ta yadda su kuma za su sassauta farashin kayayyakin saboda a samar wa talaka saukin rayuwa a wannan hali da ake ciki na matsananciyar rayuwa Sakon Mahmud Salihu kauren na Moja daga jihar Zamfara yace yadda ƴan ta'adda ke ci gaba da kai harahara da kuma yin garkuwa da mutane a sassa daban-daban na Najeriya abin damuwa ne matuƙa akwai buƙatar jami'an tsaro su ƙara zagi jamfi wajen tunkara ayyukan ƴan ta'adda da ke ƙara faɗaɗa ayyukan su a cikin ƙasa Sakon Isa Lawal Girgir daga jihar Yobe yace kisan babban malamin addinin Musulunci Sheikh Gwani Aisani daga garin Gashuwa a jihar Yobe da wasu baragurbin sojoji suka yi abincin da Allah wadai ne bai kamata a ce sojan dake kare rayuka da dukiyoyin al'umma ya aikata irin wannan mummunar ta'asa ba Sakonmu na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Isa Jikan Misaje Turo da Sunusi Madat da Magaran da Haddabi mai computer tare da Ibrahim Lara Gapta suka ce muna fatan taron tattaunawa da gwamnatin kasar Chad ke yi da ƴan tawaye a kasar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu harkar susu sakonmu na ƙarshe ya fito daga Yusuf Maileda Kololo yace sace matan aure tara a gidan biki da ƴan bindiga suka yi a dutsen ma a jihar Katsina hakan abin tir da Allah wadai ne da fatan mahukunta za su yi kokarin kubutar da su da ransu to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
an gaishe ki Zahra Ufage yanzu kuma sai labarai a takaice
Amurka ta yi gargadi yau Talata cewa Rasha na a ta bakin ta ƙara himma a wani shiri da take yi na kaddamar da har-haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullun na Ukraine da kuma gine-ginen gwamnati cikin ƴan kwanaki masu zuwa. Gargadin wanda ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Kyiv ya yi ya biyo bayan wani makamancin gargadi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ne kan yiwuwar Rasha ta ɗau wasu matakai kan Ukraine. A daidai lokacin bukukuwan zagayowar ranar samun yancin kanta. Gobe Laraba, Ukraine ke cika shekaru 31 da samun yancin kai daga tarayyar Soviet, sannan kuma take cika watanni 6 da Rasha ta kaddamar da yaƙi kanta. Kotun kolin ƙasar Malaysia ta tabbatar da laifin almundahana da aka samu tsohon Prime Minister Najib Razak da shi, da kuma hukuncin ɗaurin shekaru 12 da aka yanke masa. Yau Talata kotun ta ce babu wata hujjar ɗaukaka ƙara da Najib ya yi. A watan Yulin shekara ta 2020 aka samu Najib da laifin karɓar na goro wajen dala miliyan 10 daga SRC International, wani ɓangare na gidauniyar IMDB wadda ya kafa jim kaɗan da hawarsa karagar mulki a shekara ta 2009. Masu gabatar da ƙara jiya Litini sun buƙaci wani alƙali ya zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 12 ga mataimakiyar shugaban ƙasar Argentina Cristina Fernandez tare kuma da haramta mata riƙe duk wani muƙamin gwamnati muddin ranta saboda zargin cewa ta jagoranci wata harkar munamuna ta bayar da kwangiloli na ayyukan gwamnati ga abokai da na kusa. Lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun buƙaci wata kotun tarayya da ta ɗan dakatar da jami'an hukumar bincike ta FBI daga duban takardun da aka kwaso daga gidansa da ke Florida har sai an naɗa wani mai bincike na musamman wanda zai bambance takardun da yake da ikon ajiye su a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa.
To masu sauraro, kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'amati Garba, wanda ya tsaya ni gabatar da shirin. Sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu yau da gobe na nan tafi.